ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai wanda ya kaddara haduwar mu da saduwar mu a wannan masallaci na Al-Firdaus a wannan maraice na Juma'a daren Subdu 6 ga watan Rabi'ul Awwal wata na 3 a jerin kalanda ta musulunci bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1447 wanda ya daidai da 29 ga watan 8 2025 miladiya insha Allah muna cikin littafin muna Hisnul Muslim min azkarul kitab was sunna wallafa shi malami Abu Abdurrahman Sa'id bin Ali bin Wafa al-Qatani Allah ya kansa da rahama yau zamu tashi darasi na 10 zamu tashi babi na 3 babi na 2 du'a ulubis sau babi na farko mun yi akan azkarul istiqaza minan naw zikirori da ake karantawa lokacin tashi daga bacci yau kuma zamu tashi du'a ulubis sau addu'a sanya kaya ko sutura ko tufafi idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sunnanta mu lokacin da mutum zai sanya kaya akwai addu'a da ake so ya karanta domin Allah subhanahu wataala ya datar da shi da wannan alkhairan wannan kaya kuma domin ya zamanto godiya ce ga Allah da ya hore mana tufa domin mu sanya saboda akwai halittun da haka suke Allah bai hore musu ba sutura da za su sanya amma Allah ya ma dan adam baiwa da ni'ima da falala ta mi sanya kaya domin ya sutuce jikinsa kenan insha Allah kamar yadda muka ce zamu bi tsarin karatun Allah ya kawo addu'a guda daya karkashin wannan babi kenan da farko zan karanta in yi so kuma sai mu karanta tare du'a ulubis sau alhamdulillahi allazi kasani hadha sau wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa alhamdulillahi allazi kasani hadha sau wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa nayi makaranta tare du'a ulubis sau alhamdulillahi allazi kasani hadha sawb
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 ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة
من غير حول مني ولا قوة
الحمد لله الذي كساني هذا الثوب
الحمد لله الذي كساني هذا الثوب
ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة
ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة
Masha Allah kenan babun wannan addu'a shine du'a'u lubusis sau addu'a sanya tufa ko sutura ko kaya as-sau ta sa mai das uku abinda yake da larabci at-thawb shine al-libas mana sutura ko kace tufa ko kaya da ake sanyawa kuma wannan kalma ta zo a Qur'ani sai dai anan mal ya kata a babin mufradi kenan aka ce at-thawb kaya guda daya sangiliye ne kenan plural din shi a ce at-thiyab mana kaya da yawa kina ka ce at-thawb kaya guda daya at-thiyab kuma shine jam'i kina kaya da yawa to a cikin alqur'ani Allah ya ambaci lafazin at-thiyab mana kaya kina jam'in kalma at-thawb kina Allah ya ambaci at-thiyab a qur'ani guda 10 a cikin surori guda 8 sura ta farko ita ce suratul hud aya ta 5 Allah subhanahu wata'ala ke cewa ala innahum yasnuna sudurahum liyastakhfu min alahina yastaghshawna thiyabahum kenan mun ganan athiyab kenan dai kenan na biyu wannan kenan a cikin suratul hud aya ta 5 guri na biyu a cikin suratul kahf aya ta 31 afwan muka ce asiyab kenan guda 8 kuma a cikin surori guda 8 kenan Allah ya ambaci kalma asiyab a Qur'ani guda 8 kuma a cikin surori guda 8 na farko shine muka ce a cikin suratul hud aya ta 5 na biyu a cikin suratul kahf aya ta 31 ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihim al-anhar yuhalluna fiha min asabira min dhahabin wa yalbasuna thiyaba to kun ga mahalli shaidin aya ta 31 guri na uku a cikin suratul hajj aya ta 19 hadani khasman ikhtasamu fi rabbihim bal ladina kafaru qutti'at lahum thiyabun min nar kina kaga an ambaci athiyaba nan guri na hudu a cikin suratul nur aya ta 58 Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu liyasta'dhinkum alladina malakat aymanukum والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وهنا تدعون ثيابكم كون غازو غوري نا غوري نا بيار هكا دو ا cikin suratul nur aya ta 60 wal qawaid minan nisa'i allati la yarjuna nikahan falaysa alayhinna junahun an yad'ana thiyabahunna غوري نا شدة ا cikin suratul nuh wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum aya ta 7 a cikin suratul nuh guri na 7 cikin suratul mudaththir aya ta 4 Allah ce wa thiyabaka fatahhir guri na 8 na karshe a cikin suratul insan aya ta 21 Allah ce aliyahum thiyab wannan sune athiyab da suka zo a cikin alqur'ani guda 8 to kuma akwai al-libasu da al-thiyabu da al-libasu duka ma'anarsu daya to shi al-libasin shine zo guda 10 a cikin surori guda 8 ma'ana akwai sura guda 1 da aka ambace shi so biyu su surorin sune da suratul baqara da suratul al-a'raf a cikin suratul baqara aya ta 187 Allah ya ambaci kalma al-libasu a gurare guda biyu a cikin aya guda daya aya uhilla lakum laylata siyamir rafathu ila nisa'ikum hunna libasun lakum kun ga na warko wa antum libasun lahunna kasunan guda biyu sura ta biyu wanda aka ambaci libasun guda biyu a aya guda ita ma ita ce suratul a'raf aya ta 26 Allah ya ce ya bani adama kad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasu taqwa guri na biyar shi ma dai a cikin suratul a'raf Allah subhanahu wa ta'ala yake ce ya bani adama la yaftinannakum ash-shaytanu kama akhraja abawaykum min al-janna yanzihu anhumā libāsahumā kenan ta suratul a'raf an ambaci kalmar libasu guda uku daya a cikin biyu a cikin aya guda daya shine aya ta 26 da kuma aya ta 27 kenan a jere sai na gaba na shida kenan suratul nahl Allah ya ce wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fa kafarat bi an'ami Allah fa azaqaha Allahu libasal ju aya ta 112 na gaba cikin suratul hajj na 7 kenan aya ta 23 Allah ce inna Allaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus salihat jannatin tajri min tahtiha al-anhar yuhalluna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum ya harir. Wurina 8 cikin suratul Furqan aya ta 47. Allah ce wallazi ja'alakum al-laila libasa. Wurina 9 suratul Fatir aya ta 33. Jannatu adnin yadkhulunaha yuhalluna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum. Wurina karshe suratul Nabai aya ta 10 waja'alna al-laila libasa. Kina wannan sune a takaice kenan gurare guda 10 da Allah ambaci kalma al-libas da kuma athiyabu guda 8. Kenan dai dan mu san wannan asabun nan Allah ambace shi a Qur'ani da kuma me ma'anar kalmar take daukan ma'anar asabu shine al-libas. Kenan dai adda sanya kaya malaci alhamdulillahi allazi kasani hadha sawb. Da farko wannan addu'a sahabin da ya rawaito ta shine abi sahabin da ya rawaito ta shine Mu'az bin Anas. Kenan Mu'az dan Anas radiyallahu anhu al-ansari kale yake cewa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yake cewa man akala ta'aman duk wanda ya ci abinci sun makala sannan yace alhamdulillahi allazi at'amani hadha at'am dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda ya ciyar da ni wannan abinci wa razaqanihi kuma ya arzuta ni da wannan abinci min gairi haulin ba tare da wata dubara ba minni daga gare ni wala kuwa ko ni karfi gufira lahu ma taqaddama min zambi manzo Allah ce za gafarta duk abin da ya gabata na zunubansa. Ma'ana idan mutun ya ci abinci bayan ya ida cin abinci sai karanta wannan adda yace alhamdulillahi allazi at'amani hadha at'am wa razaqanihi min gairi haulin minni wala quwwa mazalla ce to duk wanda ya ci abinci sai karanta wannan addu'a za gafarta mai dukkan zanubansa wanda suka gabata. Sai mazalla ce kuma wa mallabisa thauban duk wanda ya sanya wani kaya wata sutura faqala sai yace alhamdulillahi allazi kasani hadha thaw dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda ya tufatar da ni ya suturta ni da wannan kaya wa razaqanihi kuma ya arzuta ni da wannan kaya min gairi haulin ba tare da wata dubara daga gare ni ba wala quwwa ko kuma karfi ko kuma wani karfi daga gare ni gufira lahu ma taqaddama min zambihi Allah subhanahu wataala zai gafarta masa abin da ya gabata na zanubansa. Wannan hadisi yana cikin Sunan Abi Dawud ya kawo shi hadisi mai lamba 4023 Katmil Ventura haka da Sunan Tirmidhi ya kashi hadisi mai lamba 3458 Turamil Katsan Sankantwit kuma Imam Albani ya inganta shi a cikin Sahihul Jami' hadisi mai lamba 6686 Simil Katrobensis. Ma'ana dai hadisi ne ingantacce. To kun ji inda asalin adda sanya kaya ta samu asali. Manzo Allah ce duk wanda yazo sanya kaya eh karanta wannan adda ya ce alhamdulillahi allazi kasani hadha sawb wa razaqanihi min gairi haulin minni wala quwwa mazalla ce gufira lahu ma taqaddama min zambi. Kadi baka ga dadi na addinin musulunci kaya ne kasa na harko adda da kai manzo Allah ya koyar in ka karanta ta kai koyi da manzo Allah za a baka ladan koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Na biyu kuma wannan adda da kai kai yabo da godiya ne ga Allah za a rubuta ma ladan yabo da godiya da kai ga Allah subhanahu wataala. Na uku kuma za a kankare ma zanubanka a dalilin ka karanta wannan addu'a kau in ka sanya kaya ka karanta wannan addu'a Allah subhanahu wataala zai kankare ma zanubanka. To mun ga wannan shine dadin addinin musulunci kuma dadin mi sunna saboda daman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ma arsalnaka illa rahmatan lil alamina Allah turo shi ne domin ya zamanto rahama da jin kai da tausayi ga talikai. Shi yasa shi sakon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga wajen wane ne? Daga wajen Allah ne mai rahama Raufur Rahim. Kuma aka turo annabi mai rahama da wani sako da sakon rahama zuwa ga al'umma domin a musu rahama. To shi yasa kake ganin duk abinda manzo Allah ya zo da shi sauki gare shi saboda Allah ya ce ya turo shi ne domin ya zamanto jin kai da tausayi ga mutane. Kuma Allah ya ce wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Shi yasa kace ita sunna ga ta ilka dan in kai kuma ga ta da tarin lada mai yawa saboda shi da mu Allah ya ce liyabluwakum Allah zai khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsan amala. Allah ya halicci mutuwa da rayuwa ne domin ya jarabce ku ya ga wane ne zai fi kyauta ta aiki. Shi Allah ba kamiya bace ba yake diba ba, ma'ana kantite yawan abu a kaifiya ne ake ni quality ne ake ni ake so quality wannan abun yana da quality to kuma yaushe aiki zai samu quality quality shine zamantu Allah ne da manzansa suka ce ayi to komai karancin sa Allah zai bada lada mai yawa da haka dai in muka zo sanya kaya zamu wannan addu'a to wannan addu'a kaya da muke sa na yau da gobe sune ake sanyawa ake karantawa kenan misali in ka zo wanka ne kai zaka sa kaya to in ka dauko kayanka zaka sai ka karanta wannan addu'a kace alhamdulillahi allazi kasani hadha sawb wa razaqani min ghairi hawlin minni wala quwwa in ya so ka dauko wandan kai kai bismillah ka sa riga ka kenan ma'ana ba wai in ka zo ka sa kaya ba yanzu misali in zaka sa riga da wando in ka zo sa wando sai ka karanta wannan in ka zo sanya riga sai ka karanta a farkon sanya kayan naka sai ka karanta ta in ka karanta ta kuma in ya so sai ka sanya kayan naka da riga da wando da duka abubuwan da ake sanyawa kuma wannan ya gama hasuma mata da in mace za ta misali mace ta za ta sanya kaya za ta dar mazani za ta sanya hijabi da riga da sauransu kidan za ta karanta wannan addu'a falalatta manzo Allah ya ce mana duk wanda ya karanta wannan addu'a lokacin sanya kaya za a gafarta mai zunubi kidan yana daga cikin guraren da Allah yake gafarta ma mutun zunubi gashi nan mun gani shine idan mutun yazo sanya kaya karanta wannan addu'a to yana daga cikin gurare da Allah yake gafarta mutun zunubi kuma mun ga hatta ma cin abinci idan mutun ya ci abinci yace alhamdulillahi allazi at'amani hadha at'am warazaqani min ghairi hawlin minni wala quwwata kene zaka in kazo bambancin ta abinci da ta sanya kaya wajen in zaka ce hadha sawb wannan kaya sai ka ce hadha ta'am shine bambancin su kene ta sanya kaya alhamdulillahi allazi kasani hadha sawb kene yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda ya tufatar da ni wannan kaya in abinci ne kuma ka ce alhamdulillahi allazi at'amani hadha ta'am yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda ya ciyar da ni wannan abinci in yaso kuma kashin dai ne warzaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa daga kenan sai mu yi kokari mu iya mu koya ma yallan mu mu koya ma yaran mu wa'annan addu'a mutun yazo ya saka a ce to kai addu'a ka ce mi alhamdulillah kenan kago wannan haƙi ne akan uwaye in yaran su ma za su saka ya sai to zo ka sanya kayan a gaba na karanta addu'a da ake karantawa ya karanta in bi iya bai ka koyame ka ce to gashi nan abin da ake karantawa ka ce alhamdulillahi allazi kasani hadha sawba wa razaqani min ghairi hawlin minni wala quwwa kuma kai ma ka koya ma wani in ya karanta kana da mi lada saboda manzala ce man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili in ka nuna ma mutun aikin alkhairi to babu aikin alkhairi irin ka nuna ma mutun sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to manzala ce kana da mi kwatankwacin ladan da za a bashi kenan misali a kaddara ka koya ma mutun wannan addu'a ko ka nusar da shi ka fadakar da shi akan ya ringa to duk lokacin da yazo zai wannan addu'a yadda za a gankare mai zunubi a dalilin yayi wannan kai ma haka saboda mi dalilin kai ne ka koya mishi kamar da manzala ce duk wanda ya nuni zuwa ga aikin alkhairi to za a bashi ladan kwatankwacin wanda ya aikata wannan aikin alkhairi daga kenan wannan shine du'a ulubisus sawb alhamdulillahi allazi kasani hadha sawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa kuma a cikin addu'a mutun ya nuna cewa wannan kaya da ya sanya Allah ne azzata shi da su ba wai dubara shi bace ba wani gane ki a shi dubara shi ce ko dan ya iya dinki ko ya iya wani abu ko kuma karfin shi ne ba shi tayu yana ganin kudi yahuda ya siya da makamantan su to amma su ake kame da komai zuwa ga Allah ba dubara ka bace ba ba karfin ka bane ba kawai ni'ima ce ta Allah subhanahu wataala da falalarsa da arzikin sa ya azzata ka da wannan kaya zamu je babi na uku kenan yanzu mun addu'a da ake karantawa ta ga magarin kaya wanda zaka sai wanda muke sayo da kullum to kuma yanzu zamu ga addu'a ta sanya sabbin kaya yayin da mutun ya sabbin kaya ɗan kanti ne kai dinkawa kai ko a dinke ka siye su in dai sabbin kaya ne to kafin ka sanya su su kuma suna da addu'a ta musamman da ake karantawa ita yanzu wannan wanda muka yi kawai kaya ne da muka saba sa a yau da kullum to zaka yi wannan addu'a amma in kai sabbin kaya wanda baka taba sa su ba to radda zaka fara sa su ne ake so karanta wannan addu'a shine du'a'u lubsit thawbil jadid addu'a sanya sabbin kaya kenan lokacin da kai sabbin kaya lokacin da zaka sanya su shima akwai addu'a da ake karantawa mutun zai ce Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lahu wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lahu kenan mu karanta addu'a tare Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lahu wa a'udhu bika min sharrihi وشر ما صنع له اللهم لك الحمد
اللهم لك الحمد
أنت كسوتنيه
أنت كسوتنيه
أسألك من خيره
أسألك من خيره
وخير ما صنع له
وخير ما صنع له
وأعوذ بك من شره
وأعوذ بك من شره
وشر ما صنع له
وشر ما صنع له
اللهم لك الحمد
اللهم لك الحمد
أنت كسوتنيه
أنت كسوتنيه
أسألك من خيره
أسألك من خيره
وخير ما صنع له
وخير ما صنع له
وأعوذ بك من شره
وأعوذ بك من شره
وشر ما صنع له
وشر ما صنع له
ما شاء الله كنان بابي نأكو دعاء لبس الثوب الجديد أدى السنة سبن كايا توانا أدى صحاب ديروتو تشيني أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان تازو أتكي لتاف سنان الترمزي حديثي ملنبا دبو إيدة أريبا كوي دا ستن نبا كوي مل ست سن سوى سن ست كما إمام الألباني يا إنغان تا شيوانا حديثي أتكي صحيح كنا الترمزي أبو سعيد الخدري يكي توا منزع الله صلى الله عليه وسلم يكا سنتي إذن يسب بنكايا ينا كارن تونا أداء ينا تيوا اللهم لك الحمد ya Allah in aka ce Allahumma asalin shi ya Allahu ne shi ne ake cewa Allahumma to wannan ya din ita ce aka maida ta akan bacin wannan mimun ta ƙarshe mushaddada shi ake cewa Allahumma kina asalin shi ya Allahu ma'ana ya Allah shi ne ma'ana Allahumma ma'ana ya Allah lakal hamdu dukkan yabo da godiya naka ne kai kadai cikakken yabo da cikakkiyar godiya naka ne kai kadai anta kasautanihi Allah kai ne ka tufatar da ni wannan kaya kai ne ka suturta ni da wannan kaya as'aluka min khairihi Allah ina roƙanka alkhairin wannan kaya wa khairi ma suni alahu da alkhairin da aka kira wannan kaya saboda shi wa a'udhu bika min sharrihi kuma Allah ina neman tsarinka daga sharrin wannan kaya wa sharri ma suni alahu kuma da sharrin da yasa aka sana'anta wannan kaya saboda shi to mun ga anan kenan mutum lokacin da zai sanya sabbin kaya bayan kayan yabo da godiya ga Allah kuma ka tabbatar Allah ne ya tufatar da kai wannan kaya sai ka ce kana roƙon Allah alkhairin wannan kaya to mun ji wannan hadisi yana cikin sunan Tirmidhi to Malam Abdulrahman Al-Mubarak Fori yana da sharhi da yamma sunan Tirmidhi wanda kuma shine shahararren sharhin da aka ma Tirmidhi ana ce mai Tuhfatul Ahwazi bi sharhi sunan Tirmidhi yake cewa abin da ake ni da alkhairin wannan kaya da manzo Allah ya ce as'aluka min khairihi ina roƙonka alkhairin wannan kaya yace shine huwa baqa'uhu shine ya zamanto wanzaje ma'ana gajima kana cin albarkar wannan kaya ma'ana alkhairin kayan ya zamanto tunda yanzu gashi sabbi ne ko to alkhairin da kake roƙa kana roƙon Allah ya wanzan maka da wannan kaya ma'ana gajima kana cin moriyar sa kaga wannan alkhairi ne saboda ta yi wani arar harko kayan aje wajen goge su a kona su ko kuma a sace su ko su cire ko duk wani abu wanda zai iya bujurowa wanda zai salwantar da kayan yana iya samu su kine sai daga cikin alkhairin wannan kaya baqa'uhu kine ya zamanto ya samu wanzuwa ma'ana kajima kana cin moriyar su yace wa kaunuhu malbusan lidarurati wal haja kuma kasancewa su kaya sanya su larura ne da bukata dan adam yana bukata ya sanya kaya saboda ba ka hoto kana yawo ba tsirara ba Allah ya darjanta dan adam ya sa shi yana yawo da kaya wa khairin yace to kenan alkhairin wannan kaya kenan su zamanto wazazu kuma saboda kaya sanya su larura ne saboda me yasa mutun yana bukatar kaya wanda za su kare shi daga zafin rana yace saboda ai larura ta sa ake kera kaya da yawa wa khairu ma suni alau kenan na farko alkhairin wannan kaya su zamanto sun wanzu sun jima kana cin muryar su wa khairu ma suni alau kuma da alkhairin da yasa aka kera wannan kaya saboda shi to me yasa ake kera kaya ana kera kaya ne min ajli al harri wal barri wa satiril aura, ma'ana domin su tattace ma jiki kuma domin a lokacin zahi kana buƙatar ka sanya kaya, saboda mi akwai irin kaya da suka dace da lokacin zahi, kaga yanzu a lokacin sanyi ka zo ka dauko burgime mai riga dari ka sa ba su dace ba da lokacin ba. To kuma haka a lokacin sanyi akwai irin kaya da suka dace da sanyi, saboda in ana sanyi baka sa ba kaya kana iya cutuwa, musamman ma mu nan ba a mana sanyi, in kaje irin garuruwan da ake sanyi musamman irin kasashen Russia da Canada inda ake ma dusar kankara neji, to kaga wannan baka sa ba ka wuto babu kaya ba, dan ka wuto babu kaya mutuwa za ka yi, kenan kaga shi kanshi sanyi yana bukata. Kenan kaga abin da yasa Allah ya halatta mana kuma ya hori mana kera kaya, saboda mi muna bukatar sanya kaya domin su kare mu daga zafin rana, domin su kare mu daga sanyin hunturu, kuma domin mi su sace mana jiki. To kenan Allah muna roƙonka alkhairin da yasa ake kera wannan kaya. Wa a'udhu bika min sharri, Allah kuma muna neman tsarinka daga sharrin wannan kaya, ma'ana sharrin wannan kaya kai ya zamanto bai jima ba, ya saukin salwanta ko ya kone ko wani abu, ko kuma ya zamanto sababin da zai sa ka aikata zunubi ko saban Allah. Wani zaka ga akwai irin yanayin kayan da yasa zai je saba Allah da su, kayan ne za su rude shi ya saba ma Allah. Akwai kuma wanda akwai yanayin kayan da zaka sa su zamanto sun sanya ma jiji da kai da girman kai da nuna isa da fankama da wulakanta mutane, ka ringa wa mutane kallon hadarin kaji da makamantansu, mana dalilin ka sa kaya yasa ka ringa wulakanta mutane kana musu wani irin kallo, kenan kaga wannan ya zamanto shari gare ka. Kenan kana neman tsarin Allah, kada ya sanya dalilin sanya wasu kaya zamanto sun lude ka, ka yi jiji da kai da girman kai, ko kuma ya zamanto sun san dalilin wannan kaya ka je ka aikata saban Allah ko wani shari da makamantansu. Kuma haka daga cikin neman tsarin Allah daga sharrin wannan kaya, ko da kan an sanya ma wani sanmu wani kuwazan da makamantansu tunda ana yi, to Allah zai kare ka, saboda mi ka nemi tsarin Allah daga sharrin wannan kaya. Kenan ko da an zuba mai wani sanmu an sa mai wasu fuwazon, to Allah zai kare ka, saboda mi ka nemi, saboda ana iya sa ma sanmu a kaya, a kawo masu sabbi ne gagal kana murna zaka sa sabbin kaya, kai kuma an shirya ma ta gadar zare baka sani ba, amma ka gan kai addu'a. Kenan ko da an nufaci ka da wani sharri Allah zai kare ka. Kenan wannan shine addu'a sanya sabbin kaya, don haka yayi kokari duk lokacin da mutun yayi sabon kaya zai sanya, to ana so karanta wannan addu'a. Kuma malamai suka ce wa ba sabbi gagal ba, da kaddara wani zai baka jacen kaya ka sa, kai a wajenka lokacin sabbi suke a wajenka baka taba sa ba, to su ma za ka yi addu'a. Kenan ba dole bane bai sabbin kaya da ka siya gagal alaida ko ka siya TC ne ko shadda ka ji aka ba da aka dinka ma ita. Yanzu misali da wani zai baka jacen kaya ko ka je irin boshu da kake siyo kaya, duk da ka san kaya ne an sanya su, to baka ce ba su wani ai ba sabbi bane ba, ai abin da ake yin da sabbin bayan sabbi ne, kuma ana ne a lokacin kai farkon sa su ne, to lokacin da zaka fara sanya su to za ka yi wannan addu'a. In ya so kuma bayan ka fara sanya sun kai wannan addu'a, in zaka sake sanya su kuma su shigo layin addu'a da muka yi a baya, alhamdulillah lazi ka sani, amma lokacin da zaka yi farkon sa su to kai wannan addu'a. Kuma abin da zai ba mu mamaki, kaga irin wannan addu'a mutane jiya ba siya ba, da mu kaga mafi yawanci lokacin sanya sabbin kaya lokacin sallah ne, ko yanzu zaka je wani gida ka ce to ko yana duk da kuwa sa sabbin kaya ka tsare yara irin sallah azumi ko layya, ko kuma irin rantire zaka ga yara duk sun sanya sabbin kaya, ka ce za ku sa wannan kaya kun yi addu'a, wani bai san ba ma in za a sa sabbin kaya ana addu'a. Daga kenan wannan littafi ne wanda kowa yake bukata wa'annan addu'o'i mu ringa yin su domin mu samu alkhairi da albarka da kici. Wannan shine addu'a ta sanya sabbin kaya. To ka ji dadin musulunci, kai yanzu ka sanya sabbin kaya an ce kai addu'a ko, to kuma addu'a da zamu gani ta gaba babi na hudu, addu'a'u liman labisa sauban jadida, idan wani sa sabbin kaya kai ma akwai addu'a da zaka mushi, ma'ana ita yanzu wannan da muka kanta Allahu malakal hamdu, kai a karan kanka ne in ka sa sabbin kaya zaka ma kanka. To ita kuma yanzu wanda za mu karanta wannan, idan ka ga wani dan uwanka ya sa sabbin kaya, to kai ne ake neman ka karanta mai wannan addu'a, kuma wannan zai nuna mana dadin musulunci, dan musulunci ya kore mana mi hasada da ƙeta da bakin ciki. Kaka gwani ya sa sabbin kaya ka mai kyashi ko hasada ko bakin ciki, ya ka ce ka mai addu'a. Kuma kai ma addu'a kana da interi, kana da advantage, kana da fa'ida. Fa'idar mi in ka mai addu'a, to kai ma Allah zai baka kwatankwacin wannan abin da ka mai a cikin addu'a, za mu zo mu gani. Daga kenan wannan shine dadin musulunci, komi musulunci ya karantar. Shi yasa abin da zai ba mu mamaki, duk wani abu da ka sani yana da muhimmanci a rayuwa na alkhairi ne manzo Allah ya karantar. Shi yasa ai malamai suke cewa, ko kuma an ce wani sahabi yake cewa, la khaira illa dalla annabi sallallahu alaihi wasallama ala ummatihi, babu wani alkhairi da manzo Allah ya nuna ma al'ummarsa, kuma wala sharra illa hadhara ummatahu minhu, babu wani sharri face sai da annabi ya tsoratar ya kuma jakunni da kuma razanarwa akan shi. Shi yasa duk wani abu wanda indai annabi bai yi ba kuma za a zo a zamaninmu ko a wani zamani a ce wai yana da kyau, to wannan ba haka bane ba, saboda tun a lokacin manzon Allah, Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum, a yau na cika muku addini. Shi kuma aka ce abu ya cika bai buƙata ƙari. In kana so ka gane, ka samu kof ka zuba ruwa, in ya cika in ka zuba me zai yi? Zubiya zai, saboda in ya cika abu, in ya zamanto plan ne ya cika bai buƙata ƙari. To kai kanka ka tambaye kanka ka ce, to ita yaya abu zai zamanto alkhairi kuma manzon Allah bai yi ba, kuma bai ce ba a yi ba? Kuma alhali shi ne Allah ya turo da wannan addini, shi Allah ya turo cika ma mutane bayanin wannan addini. Wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim, Allah ya ce mun saukar ma da alkur'ani ne domin kama mutane bayanin abinda muka saukar zuwa gare ka. Kuma a wani waje Allah ya ce cewa ya ayu rasulu ballig ma unzila ilayka min rabbik, ka isar da abinda Allah ya saukar maka na wahayi. To shi yasa kuma manzon Allah ya isar a hajjin bankwana da manzon Allah, sai dai shaida ya ce ala hal ballagtu, shin na isar muku da sakon Allah? Sahabbai suka ce kad ballagta wa addaita, ka isar ka duk abinda Allah ya dora maka. Yace to Allah mafasha, ana duk abinda yake in dai addini ne manzo Allah ya riga. Saboda mi function din da Allah ya turo shi, muhimma aikin da Allah ya turo shi, saboda shine isar. Kuma yace ya isar, kenan kai kanka in kana da hankali. Shi yasa ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bamu me yake da suna, ya wadi mana cewa hadisin Irbadu bin Sariya yake ce mana innahu man ya'ish minkum wa sayara ikhtilafan kaseera, yace wa azna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mau'izatan baliga wajilat minha alqulub wa zarafat minha aluyun, suka ce ka anna mau'izatun muwaddi, manzo Allah musu wa'azin da zakatansu suka tsorata suka firgita, idanu suka zubda hawaye, suka ce kai wannan kamar wa'azi ne na mai bankwana, kamar gani suke manzo Allah kamar bankwana ne yake musu, kamar da wannan wa'azin shikenan. Kuma za a ce manzo Allah, Allah zai dauki rayuwarsa. Suka ce fa ausina ya rasulullahi kama na wasiyati ya manzon Allah, yace to usikum bi taqwallahi wa sami wa ta'a wa anta amara alaikum abdu, yace ina muku wasiyati da ji da bi. Kuma yace koda shugaban da aka nada muku koda bawa ne, to kuma shi da adabi a cikin abin da yake na daidai. Yace kuma za ku ga sabani, wasatara ikhtilafan kaseera, manzo Allah ce wasatarauna ikhtilafan kaseera, za ku ga sabani mai yawa. Yace fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kaseera, yace duk wanda ya rayuwa mai tsayi to zai ga sabani mai yawa a cikin addini. To me mahuta, me solution? Sai manzo Allah ce fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidina al-mahdiyina min ba'di addu alayya bin nawaj, yace ku yi riko da sunnata da sunnar khalifofina shiryayyu masu shiryawa, Abubakar da Umar da Usman da Ali. To kaga manzo Allah ya bamu mahuta, ce duk in aka yi sabani, yace to ka diba kaga shin annabi yayi wannan abin da sabansa, to wannan shine daidai. Annabi da sabansa ba sai ba, to wannan ba shi bane daidai ba. Kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hadisin Muawiya wanda yana cikin sunan Abi Dawuda, manzo Allah yake bamu labari, yake cewa shi Abu Muawiyatu Muawiya bin Abi Sufyan yake bada labari, yake cewa qama fina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, wata ran manzo Allah ya tsaya a cikin mu, faƙala sai ya ce sataftariku ummati ala salasin wa saba'ina millatan kama iftarakatil yahudu wa nasara ala sintain wa saba'ina millatan, maza Allah ce al'umma shi za su rabu gida gida, jama'a jama'a, tawaga tawaga, group group har group 73, tawaga tawaga har 73, yace kamar yadda ahlul kitab suka rabu su kuma har tawaga tawaga group group har 72. Ma'ana he manzo Allah ya ce to tawaga 72 duka ƴan wuta ne, yace sintain wa 70 millatan, yace finnar, yace wannan tawaga 72 daga a cikin 73 yace duka wuta za su shiga, illa wahida, yace sai kwara guda daya ita ce ba za ta shiga wuta ba. Sai sahabbai suka ce wata milla ce wannan, wani tafarki ne? Yace ma ana alaihi yawmu ashabi, duk wanda yake kan abin da nake kai a yau ni da sabaina, ma'ana wanda yake addini irin na manzon Allah da sabansa. Aka ce me hujjarka, manzon Allah ne ko kuma sabon manzon Allah ne suke? Amma da addinin da zaka yi ba manzon Allah bai yi ba, sabai ba su yi ba, to kawai hayaniya kake da shirme da tirminiya da bankaura, saboda Allah ba zai amsa ba. Kaga wannan manzon Allah ne wadi, hadisi ya cikin sunan Abi Dawud daga kenan wannan shine dadin musulunci zamu karanta wannan addu'a addu'a da ake karanta ma mutun yayin da ya sanya sabbin kaya guda biyu ne ta farko tubli wa yukhlifullahu ta'ala mu karanta tubli wa yukhlifullahu ta'ala 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 البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا kenan babi na hudu addu'a'u liman labisa thauban jadida addu'a ga wanda ya sanya sabbin kaya ma'ana addu'a da zaka karanta ma idan ka ga wani dan uwanka ne abokin ka ne makocin ka ne ya sanya sabbin kaya zaka karanta mai addu'a ta farko Abu Sa'id al-Khudri ne yayi tuta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin yana cikin sunan Abi Dawud ya kashi hadisi mai lamba 420 Imam Albani ya inganta shi a cikin sayyu Abi Dawud Abu Sa'id al-Khudri yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ɗayan mu ya sanya sabbin kaya yana karanta mai wannan addu'a yana cewa tubli wa yukhlifullahu ta'ala abinda ake nuna tubli min al-ibla al-ibla'u da al-hamza shine tsofawa tsofar da abu to aka ce tubli addu'a ce ake ma mutum ana roƙa mai Allah ya sa ya tsofar da su ma'ana sabon kaya ne kasa ko daga ce to tubli Allah ya sa ka tsofar da wannan kaya ma'ana aka ce ka tsofar da su kenan ka ci gaje su ka more su haka ga tsofan su ko kuma abinda Bahaushe yake cewa Allah ya sa ido ya rena ma'ana kaya ne tun suna sabbin su haka kai ma sun ishe ka ka gaji da su ma haka wayar da su ma kaga ido ya rena kenan kenan aka ce tubli ina roƙa ma Allah ya sa ka tsofar da wannan kaya kenan ka ci gaje su har ka ga tsuhan su wayu khulifullahu ta'ala to adaba ta kare ba don suka tsuha sai kace kuma wayu khulifullahu ta'ala kuma Allah ya musanya ma da wanda suka fi sa alkhairi ai wayu budiluhu khairan minhu ma'ana in sun tsufa kuma Allah ya musanya ma wanda suka fi sa alkhairi kaga wannan adaba ce ai kai ne kai sabbin kaya aka ce to Allah ya sa ka tsofa su lahiya kuma ya Allah ya musanya ma wanda suka fi su saboda in suka tsufa in babu su kuma kaga akwai damuwa to in sun tsufa kuma ya Allah ya musanya ma da wanda suka fi su ma shine tubli wa yukhlifullahu ta'ala Allah ya sa ka tsufa da wannan kaya lafiya kuma Allah ya musanya ma da wanda suka fi su to kuma wannan ba sai sutura ba malamai suka ce idan mutum duk yayi wani abu sabo to ana so ka mai wannan addu'a moto ne siya mota ce siya sun yi kiyasi akan wannan kenan duk abin da mutum ya saya na amfani sai ka mai addu'a ka ce to Allah ya sa tsofa lahiya kuma Allah ya musanya ma wanda ya bi shi sallallahu alaihi wasallam tubli wa yukhlifullahu ta'ala Allah ya sa tsofa ta lahiya a ci gajiyarta da muriyarta kuma idan ta tsuha Allah ya musanya ma wanda ta fita moto ne mota ne mantar ne duk wani abu dai da ake amfani da shi zaka iya ma mutum wannan addu'a ka ce mai tubli wa yukhlifullahu ta'ala kenan Allah ya sa tsofa lahiya kuma Allah ya musanya ma da wanda ya fi wannan bayan ya tsufa wannan ita ce addu'a ta farko addu'a ta biyu ita kuma daga sahabi Abdullahi bin Umar bin Khattab ta zo a cikin littafin Sunan Ibn Majah ya kashi hadisi mai lamba 3,558 3,568 Imam Albani ya inganta shi a cikin Sahih Ibn Majah Abdullahi dan Umar yake bada labari asalin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ra'a Umar alaihi qamisan abyada manzo Allah ya ga Umar ya sanya farar riga tana kyalli tana sheki faqala lahu sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce ma Umar ma'ana shi Abdullahi dan Umar shine yake rawaito shi dan Umar din yake cewa manzo Allah ne ya ga wata ran baban shi Umar ya sanya farar riga alqamis shine riga ya gan shi ya sanya farar riga kal tana kyalli tana haske sai manzo Allah ya ce mai saubuka haza gasilun am jadidun, yace wannan kayan da ka sanya Umar gasilun wanki ne suka ji suke wannan sheki da kelkeli ko kuma jadidun ko sabiri, kasa akwai kayan da in yaji wanki ka ga kamar sabo ne, to shine manzo Allah da ya sa haran kaya suna kelli da sheki yace saubuka haza, ma'ana yace manzo Allah ya ce ma Umar wai wannan kayan naka gasilun wankakku ne wanki ne suka ji amu jadidun ko kuma sababi ne, faqala la, sai Umar yace a bal gasilun, yace a wanki ne suka yi ke da ba sababi bane ba, to sai manzo Allah yace mai ilbas jadida, ina roka maka Allah ya saka zamanto mai sanya sababbin kaya, shine ilbas jadida, asali ilbas amr ne umarni ne, kamar inda zaka fasara shi a larabcin shi zaka ce ilbas, ina umarta ka sanya sababbin kaya, to amma da malami suka ce amrun urida biha addu'a, umarni ne amma abin da ke inda addu'a ce ake ni, ma'ana ina roka maka Allah ya sanya ka zamanto mai sanya sababbin kaya, kaga wannan ayi addu'a ce, ma'ana kaga mutum ya sa sababbin kaya sai to ina roka ma Allah ya sa kullum ma ka zamanto kana sa sababbin kaya, yau ka sa wa ma a ganka da sababbi jibi ma a ganka gata ma a ganka, saboda ma zalika alallahi bi aziz, hakan ba zai gagara Allah ba, ya Allah ya ma budi da yalwar da za a ganka kullum, in kullum ma baka sa sabbin kaya ba ga duk satin Allah raju ma a ganka da sabbin kaya saboda albarka addu'a, to shine manzo Allah mai addu'a yace to ilbas jadida, ina roka maka Allah ya saka zamanto bai sanya sababbin kaya, wa ish hamidan, kuma ina roka maka Allah ya raya da kai kana abin yabo, abin yabo a wajen Allah ta hanyar ka zamanto mai yi ma Allah da'a da biyayya, abin yabo a wajen mutane ta hanyar ka zamanto mai kyautata musu, to kuma wannan shine makura abin da bawa in ya samu ya samu rabu da dace, ma'ana a ce ka zamanto abin yabo a wajen Allah, Allah mahaliccinka yana yabonka, kuma haka al'umma da mutanen da kake rayuwa da su suna yabonka, to kuma ta ya zaka samu yabon Allah shine ka zamanto mai da'a ga Allah da biyayya ga Allah, abinda Allah ya ce ayi kana yi, abinda Allah ya hane ka kana hanuwa, to wannan zaka zamanto abin yabo a wajen Allah, Allah zai ringa yabonka, ya za yi ka zamanto abin yabo a wajen mutane shine zamanto kana kyautata mu'amala da zamantakewa tsakaninka da su, kuma kana kyautata musu ta hanyar yi musu da magana mai dadi da saken musu fuska, in Allah ya hore ma abin hannu ka ringa musu ihsani da kyautatawa, daukan dawaini marasa lafiyan su mai watan su ka ba su abinci wanda suke bukatar muhalli gidan shiga ka ba su da makamantan su, to wannan zaka zamanto abin yabo mutane za su ringa samun albarka a gare ka, to shine wannan manzo Allah ya ce ina roka ma Allah ya saka zamanto abin yabo a wajen Allah da a wajen mutane, saboda in ka samu bi ne ka samu wannan, saboda ko ka samu yabon mutane baka samu yabon Allah ba, kaga wannan har yanzu dai akwai tawaya akwai na kasu, to amma Allah ya dama Allah ya bi ka kuma mutane ma su yabe ka, to wannan abu ne wanda ake bukata, to shine manzo Allah ya ce wa isha hamida, ina roka maka Allah ya saka zamanto abin yabo a wajen Allah da wajen mutane, wa mutu shahida, kuma ina roka maka Allah ya saka mutuwa shahada, bi ma'ana kai kyakkyawan mutuwa, ma'ana almitatul hasana, ma'ana ina roka maka Allah ya azurta ka da kyakkyawan mutuwa, ma'ana kyakkyawan karshe, kaga anan daga sanya kaya ka samu fala abubuwa nan, an roka maka Allah sanya ka ringa sanya sabbin kaya, a roka maka Allah ya sanya ka rayu kana abin yabo a wajen Allah da wajen mutane, na uku kuma a roka maka Allah ya azurta ka da kyakkyawan karshe, kuma babu kyakkyawan karshe kamar a ce mutum yayi mutuwar shahada ka mutu a filin me yake da suna tafarki domin yada Allah domin daukaka kalmar Allah, ma'ana Allah ya azurta ka da mutuwar shahada, to wannan shine addu'o'i guda biyu da ake karanta ma idan mutum ya sanya sababbin kaya, tubli wa yukhlifullahu ta'ala ilbas jadida wa ish hamida wa mut shahida, sai mu je babi na biyar, ma yaqulu iza wada'a saubahu, abinda mutum zai faɗa lokacin da zai cire kaya, kaga ai mun haro da adda sanya kaya na yau da gobe da ake yi, da kuma adda sanya sababbin kaya, da kuma adda da idan kaga wani ya sa sababbin kaya zaka mai, to kuma akwai adda da ake yin za cire kaya, kuma wallahi zai baka mamaki akwai al'umma musulmi da duk ba san wannan ba, kullun sai ya sa kaya amma bai san ba akwai adda da ake yin za sa kaya, kuma bai san ba adda da ake yi in za a cire kaya, kuma zai ga wani abokin shi ko dan uwan shi ko mahaifin shi ko mahaifiyar shi ko wani makaucin shi ko wani abokin aikin shi ya sa sababbin kaya amma bai san ba akwai adda da ake yi, kuma zai zo cire kaya bai san ba adda da ake yi, to kaga wannan shine amfani irin wannan littafi da ya kawo azkar zikirori na manzon Allah da yake yi a lokuta mabambanta da yanayi mabambanta, to kuma irin wannan shine ake so mutum ya zamanto rayuwarka a ce kana yin tami kana koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin al'amura na yau da gobe, sanya kayanka, cin abincinka, tafiyarka, bulaguranka, kai komanka zuwa masallaci a ce komi akwai wata sunna da manzo Allah ya koya mana wanda mutum zai kuma yin wa'annan sunne suke sama mutum albarka a rayuwa da samun daukaka da matsayi a wajen Allah subhanahu wataala kuma irin wannan sunne Allah zai ringa tsare ka daga sharrika da abubuwan ki na zahiri da batini na mutum da aljan kuma Allah zai ringa ma dace daga munkatar da dukkan alkhairi kuma Allah zai ma rufin asiri duniya da lahira kuma adda ce mai sauki kowa zai iya ta adda da ake karanta an za a cire kaya shine mutum zai ce bismillah kadai kawan ka zaka ce kaga ce bismillah kuma iya bismillah ake tsayawa kenan ba zaka kara ba kace bismillahir rahmanir rahim a inda ka tun gurhani ne ake cewa bismillahir rahmanir rahim amma an za a cire kaya iya bismillah ake cewa kamar da in ka zo cin abinci ma shi ma zaka ce bismillah anan manzo Allah ya tsida mu wai kifa inda amrihi wanayi haka mai alheri ce inda aka umarce ka tsaya nan manzo Allah ya ce bismillah zaka yi to kai kaga ce bismillahir rahmanir rahim to kai azarbabiya kawo ce gona da iri kenan mutun yanzu da cire ka zai ce bismillah kenan da sunan Allah asalin wannan hadisi hadisin Ali bin Abi Talib ne da Anas dan Malik yadda Allah ta tabbata a gare su su bi suka rawaito wannan hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin yana cikin sunan Tirmidhi ya kawo shi hadisi mai lamba 606 kuma Imam Albani ya inganta shi a cikin Sahihul Jami' a cikin mujalladi na 3 a shafi na 203 hadisi mai lamba 3610 asalin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa situru ma baina ayunil jinni wa aurati bani adam idza wada ahadahum saubahu an yaqula bismillah manzo Allah ce situru bi ma'ana alhijab ma'ana shamaki da yake tsakanin idanun aljannu wa aurati bani adam da al'aura ɗan adam idza wada ahadahum saubahu idan ɗayan su zai cire zai kwabe kayansa an ya kula bismillah ma'ana idan kana so Allah sanya shamaki tsakanin idanun aljannu da al'auraka ka shiga al'auraka to in ka zo zaka cire kaya kika ce bismillah to da ka ce bismillah sai Allah sanya wani shamaki ya shamakance idanun su ba za su ga ba al'auraka ba saboda mi su aljannu Allah ce mana innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawna shi shedan da tawagarsa suna ganin mutum inda ban ma ganin su aljannu suna ganin ka ta inda baka ganin su duk inda kake suna tare da kai kai hata kai ma makura manzo Allah ce aljani yana gudana a jikin ɗayan ku kamar da jini yake gudana inna shaytana yajri min ibni adam majrad dami haka manzo Allah ce shaytan yana gudana a cikin ɗayan ku amma gudanar jini yadda kaga jini yake circulation yake circulate a jikin ka haka shi ma shaytan yake circulation a jikin ka yake kai ku yanzu ina ne inda jini bai shiga a jikin ka ba to haka shi ma shaytan yake yawo a jikin mutum to kuma wannan shaytanin makiyin mu ne Allah ya ce inna shaytana lakum aduwwun makiyin mu ne kuma ya alƙawari yace la ugu yannahum ajma'ina yayi alƙawari sai ya halaka yan adam gabaki daya duk hanyar da zai biyo musu yace la aku danna lahum siratal mustaqim zai tare musu tafarki madaidaici ya hana su sabu wannan tafarkin domin su samu rabota da tsira a gaban Allah yace kuma ta kowace hali da atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wala tajidu aktsarahum shakin zai zo ta dama ta hagum ta gaba ta baya domin mi ya hana gaban Allah kuma shi wannan makiyin naka eh neman naka wa baka gane shi kai ka san yaki da wanda baka gani ai hay garan Allah to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya koya mana wasu zikirrika wanda zamu ringa domin Allah ya kare mu daga sharro saboda ban maganin su kuma sa tare da mu a duk inda muke ba yadda za ai ka koye daga gare su ko ka shiga wani waje inda ba sa ganin ka to shi da manzo Allah ya ce mana kana ganin a dakin gane kai kade babu kowa ko in ka zo kwabe ka akwai aljannu ko a cikin ban daki musamman ma in mutum ya shiga ban daki zai yi wanka kaga nan dama manzo Allah ya hadi mana matattarar su ne zamu zo mu ga adda shiga ban daki kai ka ne mu tsana Allah ga sharrin shaydanu aljannu maza da mata saboda su shaydanu yana daga cikin dabi'ar su shaydanin aljannu sun fi son wajen kazanta duk inda da kai kazanta to su sun san wannan shi yasa zaka ga adda bokaye wanda suke amfani da aljannu da gansu mi a waje na kazanta kuma su ma zaka gansu a cikin dauda da kazanta saboda su aljannin su fi son kazanta kuma in kana so su yi aiki da kai to kai ka zama to kazami kuma kana zaune a cikin kazanta to shi yasa manzo Allah ya ce mana in muka zo zamu cire kaya mi bismillah to sai Allah ya sha makance idanun su ba za su ga al'auran ba. To wani yana tambaya idan aljani ya ga jikinka ya ga al'auraka akwai illa ne akwai illa babba? Daga cikin illolin da suke haifarwa, na farko dai halittar dan adam ta yi halittar aljani kyau. Allah ya ce mai ke da suna alladhi khalaqal insana fi ahsani taqwim, Allah ya halicci dan adam ne a diri mafi kyau. Halittar dan adam ta fara, shi yasa kake ganin hatta aljanu ko misalin su za a buga zaka ga abin tsoro ake buga, ka taba ganin an buga misalin aljani da wani abu haka abin tsoro, saboda su halittar mu ta yi tasu kyau. To in suka ga gangar jikinka suna maka kishi, suna ma hasada da bakin ciki, to wannan su ma suna da al'ainu kan mun baka su ma kallo na hasada na kyashi da bakin ciki. To shi ne manzo Allah ya ce idan aljani yama wannan kallon na kyashi da bakin ciki ya ga al'auraka ya ga tsirecinka, to shi ne kake ganin das wannan bakin da muke gani ya hutu ma mutum, wanda a da Bahaushe yake cewa ta wada Allah, ba ta wada Allah bace ba nazaratul jinnit. Haka manzo Allah ya ce kallon aljani ne, ma'ana kan mun baka aljani ne, aljani daga ka kalle kai ka ga wannan dasin ya hudu, ai da an bari shi aka halice ka ba, inda ta wada Allah ce da shi za halice za haye ka daga baya ne hutuma. To shi yasa zaka mutane jiya wani daga gan shi yana da shi a hannun shi a cinye shi duk a jikin shi zaka gani nasu, wani zaka ganci fata fata kai yake da su. To iya yawan kallon hasada da shedani yama, kuma za ku ga ta ake wa'adawa idan mutum yana da wannan dasin, ta ake wai idan ya zo tsakiyar hannunka na dama aljanna zaka shiga, kamar yadda ake cewa mutum ya je binne hakori zai ga kudi da wani wane ne, duk tatsuniyoyi ne yanzu an hoce lokacin su wallahi, da ta ake kawai in kana da shi ni yanzu lokacin da a wannan babban yatsa ta ina da shi ana kallo nake wai yaushe daga wannan babban yatsa zai zo na tsakiya, ta ake in ya zo tsakiyar hannunka zaka shiga aljanna, ma'ana a ko ina yake in a ƙeye yake in a ina ma yake in dai ya taho ya zo tsakiyar nan ya ce ko da aljanna ne. Haka ga mutum yana alfahari yana cewa ai ni tawada Allah 20 gare ni wayyo Allah kai to kallon aljani ne. Haka manzo Allah ce wata yarinya a lokacin manzo Allah aka zo da ita aka ce tana da tusar jaki, manzo Allah ce yace a bal innaha nazaratul jin, yace a kallon aljani ne kusan tusar jaki, akwai dan kudishi zaka yake fito ma wasu ko a saman hanci ko a gefen hanci wani baki, to shi ma nan manzo Allah ce kallon aljani ne, shi kuma nan kallon ne ya tsananta hasada kallon hasada yayi tsanani, to yayi wuce ma dan dase kaga wani dan kurji ne baki zaka ga wuce ma mutum ko akan hanci ko a gefen hanci, to wannan shi ma kallon aljani ne ya shaida. To irin wannan ne manzo Allah ce in ka zo zaka kwabe kayanka kai bismillah dan ka sama wannan kallon duk wannan dastas din ya wuce. Na biyu daga cikin illar idan mutum ya zo cire kabe ba bismillah ba aljani na shiga jikin mutum, musamman ma ƴan uwa mata, wata ta zo ta kwabe kayanta za ta sauya kaya ko za ta yi wanka amma ta yi ba bismillah ba, kawai shi din yan aljini ya ganta ta burge shi kawai shiga jikinta, ta dalilin yaya kawai ta zo za ta kwabe kaya ne ba ta yi bismillah ba, barantan Allah ya sha makance idan su ba za su ga ba al'aurata ba. Shi yasa kaga wannan nasiha ce zuwa ga uwaye mata su yi takatsantsa duk lokacin da mace za ta sauya kaya, wanka ta yi ko a banɗaki ne ko za ta sauya kaya ta yi bismillah, kuma ku dibawa sauƙin addinin musulunci ba wannan zikiri bane mai wahala wanda kowa zai wahala, kawai bismillah zaka ce yanzu dan Allah bismillah, akwai wanda zai ga zawadin bismillah, na tabbata ko yaro ne ɗan shekara biyu ana iya koya mai ce kawai bismillah shikenan, ba wani dogon wani zikiri bane ba ma barantana mutane su ce wallahi ba mun iya ba ko yana da wahala ko yana da tsauri, zikirin manzo Allah kenan ga sauki kuma ga tarin lada, kawai bismillah zaka ce shikenan, da ka ce bismillah shikenan, idan haka kenan. Kuma wannan zai sa za ku ga wasu mata ana mamaki, ita dai wannan ba shigar banza take ba, ita dai wannan ba sauraron kaɗe-kaɗe take yi ba, ita wannan ba sakaki take ba da zikirori na safe ko mai cikin bukatun Qur'ani, wote a rasa yayane ne aka yi aljini shiga jikinta, ma'ana duk dalilan da suke sa aljini ke shiga jikin mutum ko yawan sauraron kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe ko sakaki wajen ambaton Allah ba zikirin safiya barantana na mareci ko kuma zikirin kwanciya da tashi ko shiga gida da wuta ko shiga banɗaki da wutuwa, duk tana ƙoƙarin yi. Kuma gashi ba wata shigar banza ba take yi ba da bayyana tsireci ko ado barantana a dalilin wannan aljani ya ganta shiga jikinta, sai a rasa yanene to sai kaga matsalar da aka samu in za ta cire kane mata adda, to kuma daga nan sai aljani kawai shiga jikinta. Daga kenan wannan shine hikima da dalilin da yasa manzo Allah ya koya mana cewa idan muka zo zamu cire kaya mu bismillah ne mu ci da sunan Allah, kuma zikirin mun ga sauki gare shi kawai sai zaka yi mi kawai iya bismillah, ma'ana da sunan Allah zan cire wannan kaya, to insha Allah sai Allah ya baka garkuwa ta wanda shedanu ba za su ga ba jikinka ba. Na gaba bismillah a Qur'ani ya zo guda 10 ko wance guda 114 amma a cikin surori 113. Amma da bismillahir rahmanir rahim guda 114 in muka diba farkon kowace sura zamu ga akwai bismillah wanda sura guda daya wata sura ce suratul tauba ko suratul baraa kenan suratul tauba ita wannan babu bismillah in mutun yazo karanta ta kawai zai fara da uzu billahi min shaitanir rajim to tunda ita babu bismillah ko mun ce guda 114 ne to na 114 na ga same shi a cikin suratul naml innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim aya ta 30 a cikin suratul naml to kaga in aka tambaye ka bismillah da nawa ce bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai guda nawa ne a Qur'ani guda 114 ne amma ka ce a cikin sura 113 kina akwai sura biyu mai bismillah daya da za ta tambaye ka wata sura ce take da bismillah biyu afwan wata sura daya mai bismillah biyu kina ita ce suratul naml a farkonta akwai bismillah kuma a cikin sura aya ta 30 Allah ce innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim to a Qur'ani kuma an samu lafazin bismillah kadai yanzu wannan adabu an ce bismillah kadai zakai to akwai shi kuma dai yazo kullun kull tallin tal a Qur'ani bismillah kawai ba tare da arrahmanir rahim ba shi kuma a cikin suratu hud aya ta nawa aya ta 41 wa qalar kabu fiha bismillah majriha wa mursa kaga bismillah kawai kina ga tambaye ka a Qur'ani shin akwai bismillah bakin Allah kadai bismillah ba tare da arrahmanir rahim ba akwai a cikin suratu hud aya ta 41 to wannan shine abin da yazo na bismillah to amma yazo ne yana da tambaya mutane diya suna tambaya me yasa suratu tauba babu bismillah aka yi ta ba kasa mutane diya suna tambaya suratu tauba ai babu bismillah ko me yasa a duk surorin Qur'ani kowace tana fara da bismillah amma ban da tauba wannan tambaye kafin mu Abdullahi dan Abbas wanda shine ake mai take da turjumanul Qur'an malami masanin fasara al-Qur'ani wanda manzo Allah ya koya mai fasara al-Qur'ani wanda manzo Allah mai addaya ce Allahumma allimhu ta'wil ko kuma da farko Allahumma faqihu fi dini wa allimhu ta'wil ya Allah ka fahimtar da shi addini kuma ka sanar da shi fasara mafarki to shi yasa haidi ya zaman to ya gawurta ya zaman to a duk sahabban manzo Allah babu wanda ya kai shi sanin fasara al-Qur'ani Allah shine ake mai take da turjumanul Qur'an kenan wanda yake masanin fasara al-Qur'ani mai girma to amma haije tambaye Usman bin Affan ai ana cewa ar-rasmul Usmani ko mushaful Imam tunda Usman a lokacin shi ne sai aka tattara Qur'ani aka rubuta shi guri guda daya duk da a lokacin Abu Bakar an rubuta shi a guri guda daya amma mi a lokacin Usman shi kuma yazo sai aka rubuta shi da mi wannan manzon Allah da yace lahaja din nan da aka saukar da Qur'ani guda 7 yanzu aka tattara su aka yi shi a lahaja guda daya to shi Usman tunda shi jagorancin rubuta Qur'ani ya umarci Zaid bin Sabit a rubuta al-Qur'ani sai Abdullahi dan Abbas yace wai me yasa da kuka zo a Qur'ani su wata tauba ba rubuta ta ba da bismillah ba yace to haka wallahi mu ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance duk an ka sako mai da aya sai yace to aya kaza ku rubuta ta a sura kaza didi guri kaza amma yace da muka zo suratul tauba manzon Allah bai ce ba mu rubuta ta da bismillah ba bai hodi mana hike baban mu ba mu tambaye shi ba to amma shi Usman yace amma su abin da suke tunani suke tsammani su wata tauba isosin da suke cikin ta suna kamanceceniya da isosin da suke cikin suratul anfal dan da daga suratul anfal sai tauba yace to suke tsammani kamar sura guda ɗaya ce su su ma suna tsammanin ko dalilin wannan ne yasa ba a saba bismillah ba amma suka ce dai kawai haka manzo Allah ya umarce su bai hodi musu ba hikima ba to wannan shine malami suka ce duk da kuma Abdullahi dan Abbas yaje tambaye Aliyu yaje ƙara tambaye Aliyu bin Abi Talib yace wai Aliyu me yasa ba ku rubuta bismillah ba yace ai an saukar da ita ne ana yaki ko kuma an saukar da ita ne akan munafikai su ko ba su cancanta ba a harkon sura tunda suya ce da tama munafikai to nan sirili ta fallasa asirin su yake nan bai gamata ba a bude ta da rahama da bismillah saboda bismillah tana dauke ne da aman aminci da rahama su ko ba su cancanta ba wannan amincin da rahama shi yasa ba bude ta ba da bismillah ba wannan shine kauli biyu da aka samu na sahabbai da Aliyu da Usman kamar da sahabi Abdullahi dan Abbas ya tambaya ma'ana dai kawai a takaice malamai suka ce kawai manzon Allah bai ba umarni a rubuta da bismillah shikenan kawai in ka zo ka karanta ta manzon Allah bai ce ba a karanta ta da bismillah kuma suna ce aka karanta ta da bismillah ana mutuwa a'a ba mutuwa da ake amma dai in ka karanta ta da bismillah da gangan to wannan kai laifi saboda malamai sun yi ijma'i ga baki ɗaya cewa ba a karanta ta da bismillah. Menene yasa manzon Allah bai ce ba a karanta ta da bismillah kawai shine in ka karanta da gangan kana da laifi, in kuma kuskure ka saba katun Qur'ani da yin bismillah da ka zo kai bismillah ba bisa kuskure ne, to wannan Allah subhanahu wataala la tu'akhizna in nasina aw aghtana, Allah ce karfa altu da abin da muka yi a bisa kuskure ko kuma a bisa mantuwa muka ce Allah kada ka kama mu da laifi, Allah ya ce na aikata ka. Hadisi manzo Allah ya ce inna la tajawaza li an ummati al khata'u wan nisyanu wa mastaqrihu alayhi, Allah ya fi ma al'ummata duk abin da za su yi na laifi a bisa mantuwa ko bisa kuskure ko aka tilasta su. Idan dai dan haka kenan in mutun yazo zai cire kaya zai ce bismillahi kuma iyanan zai tsaya. Haka insha Allah mun kare da addu'o'in da suka safi sanya kaya, mun ga addu'a sanya kaya na yau da gobe alhamdulillah lazi kasani haza sau warzaqani min ghayri hawlin minni wala quwwa, da addu'a sanya sabbin kaya Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka min khairihi wa khairi ma suni alahu wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni alahu, sai addu'a liman labisa sauban jadida, addu'a da mutun zai yi wa wanda ya sanya sabbin kaya tubli wa yukhlifu Allahu ta'ala ilbas jadidan wa ishamidan wa mutashahida, da kuma na karshe ma yaqulu idza wada asubahu, addu'a da mutun zai karanta lokacin da zai cire kaya zai ce bismillah insha Allah. Rana a ce muka zo zamu tashi babi na shida du'a'u dukhulil khala, addu'a shiga ban daki. Fatan abinda muka fita ne daidai, Allah ya sa mai tarayyar lada kuskure da tuntuban harshe, Allah ya fi mana a wannan aishi ba kayan sa'a bane ba a shi adam mutum yawa yana tambaya in mutum sabon gida ne zai shiga. Abinda aka samu manzo Allah ce man nazala manzilan faqala uzu bi kalimatil lahi tammati min sharri ma khalaq, idan mutum zai shiga sabon gida ya zama to gidanka ne ko gidan haya, anan addu'a da ake karanta zaka ce uzu bi kalimatil lahi tammati, ina neman tsari da kalmomin Allah cikakku min sharri ma khalaq, daga sharrin duka halitinsa, kenan ko da akwai wasu halitu masu sharri ma a cikin wannan gida Allah zai tsare ka, shine ko abinda za a yi kawai a'udhu bi kalimati, kuma haka manzo Allah kawai in ka zo zaka a'udhu bi kalimati, a'udhu bi kalimatil lahi tammati min sharri ma khalaq, ina neman tsari da kalmomin Allah cikakku daga sharrin duka halittunsa masu tutarwa, mutane ne aljanu ne ko ma menene, manzo Allah ce to in kai wannan addu'a Allah zai tsare ka daga sharrin halittun da suke wannan waje, mutane ne aljanu ne ko ma menene, kinan shine abin da ake karanta idan mutum yayi sabon gida. Amma ba abin da mu yanzu ake yi ba, idan mutum yayi sabon gida za a ji ame sauka, wannan bai da asali a addini, babu wanda zai kama asar dalili a Qur'ani ko hadisi ko aikin magabata cewa ai su ma lokacin su ba suna sabon gida ba, lokacin manzo Allah ba gina gida, ka taba gani an kawo hadisi daga manzon Allah an ce wani wani ya gida an karanta mai an ji an yi sauka alqur'ani ko na munan ko malamai ne suke tuwa tuwa dan neman kuɗi, yasa inda gaske ne wani in kai sabon gida yazo zai zai ma sauka ce amma baka bashi ko bai ka gani in yayi bai ba, kasuwanci ne business ne minister de commerce ce, mutane suka kirkira ma kansu, da haka kenan kaga abinda manzo Allah ya koya, kuma kowa zai yi kawai akwai amma addu'a uzu bi kalimatil lahi tammati min sharri ma khalaq, shikenan kawai kanta shikenan Allah zai tsare ka. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.